Malam Shamaki, kasancewanka shugaban gamayyar kungiyoyin matasa ta jihar Plateau, wani tsokaci za ku mana dangane da cire tallafin mai da aka yi?
To a gaskiya wannan karin mai da aka yi nan ba mu ji daɗin cire wannan sautin da shugaban kasa ko kuma gwamnatin tarayya suka yi ba. Rashin jin daɗin mu shine a 2012 da wannan abun ya faru. Shugaban kasa da kansa lokacin yana opposition da sauran jama'ansa sun ce abun ba daidai ba, dan zai kawo damuwa wa mutanen Najeriya kuma kowa zai sha wuya. Yanzu da suke gwamnati da abun ya nuna cewa dole a cire wannan subsidy din, ai ya kamata da sun yi jawabi ga mutanen Najeriya su ce ga damuwan da muka samu kuma ga kokarin da muka ganda mu yi na farko kenan. Na biyu, ya kamata su ga mun abin da Bature yake kira palliative measures. Su ce ga abin da bamu yi, kagan kaman yanzu haka akwai asibitocin gwamnati da ba su aiki. Tun 1980 ban sama akwai gwamnati a Najeriya suka yi federal low cost housing wa ma'aikata ba. Akwai GI states da yawa a Najeriya yanzu da ba a biyan ma'aikata albashinsu akan lokaci. So damuwobin suna da yawa. Babu mass transit buses, babu komai da gwamnati suke yi wa mutane. Yanzu ko ka kai case police station sai ka biya police ya je arrest ko ka sai ya fefa ka kana rubuta statement ɗinka. To abun nufi a nan shine in gwamnati suna da niyan taimakawa mutane su rage mana wahala ba don su kara mana zafi ba, ai sai su ce okay ga abun da muke so mu yi. In sun fara mun gani ya yi daidai sai su ce to in kuna so a ci gaba da mu cire subsidy da yake kan mai. Kagan kowa zai tafa musu, kowa zai yadda. Amma dare ɗaya ga wahalan da aka sha kwanaki ga rashin mai, an zo an cire mai gaba ɗaya ba a ga kowa abun a da ake ci. Kuma a nawa ganin kuma na shiyarin wannan da matasa da yawa, ya kamata da za a ce cewa gwamnati sun kira meeting ko town hall meeting ko kuma shugaban kasa ya bai da speech ya ce ga abun da ake ciki. Kusan 90% din mutane suke hassle rep senate da gwamnoni sun samu zuwa wajen fadon shugaban kasa ne ba don an kira su ba ne. Don haka in irin wannan abun ya faru mu a namu ganin ya kamata shi ne muna magana da kansa ya ce jama'a na ga abun da ake ci, ga matakin da muke so mu ɗauka, ga taimakon da muke nema a wajen ku. To kagan duk wannan bai faru ba. Shi yasa gaskiya mu mutanen Najeriya kuma matasan Najeriya ba mu ji daɗin wannan abin sosai ba.
Yanzu tunda abin ya kasance haka, shin me kake ganin mafita?
To abin da ya kamata a yi yanzu shine gwamnati su ga mana mene suke so su bayar wa jama'a. Da su gina housing low cost ne, da su kawo mass transit ne, da su ba da scholarship wa yaran makaranta ne, da su gina maganganu a asibitocin mu ne, da su gina sabbin asibitoci ne. Akwai abubuwa da yawa da gwamnati ya kamata ya jin daɗin jama'a. Shine yanzu muke so mu ji me ne suke so su yi. Kuwa ba ma so a muna magana da baki a zo ba yi komai ba. Duk abin da suka ce da su yi su tabbatar cewa sun yi hakan.
Ƙungiyar Ƙwadago ta Najeriya tana kiran cewa idan har zuwa talata idan ba su ji komai daga dangane da abin da suka miƙa gwamnatin tarayya ba, cewa za a fara yajin aiki na gama gari. Shin ku a matsayinku na matasa ya kuke ganin wannan yajin aiki da za a yi?
To wannan yajin aikin kowa zai sha wuya ne, da a ci jiki, da a sha wahala. Amma kuma abin da ya sa mu ba za mu iya ciya a kan labor su yi abin da suke so su yi ba, don nan gaba in gwamnati za su iya wannan matakin su yi abin da Bature yake kira consultation, su nemi jama'a a zauna da su. Su ma labor ya kamata su zama proactive. Proactive ɗin shi ne duk lokacin da abu haka yana faruwa tun kafin ya faru su ɗau mataki da ya kamata su yi don kar mu shiga halin da muke ciki yanzu. Don haka mu muna goyon bayan labor 100%, amma goyon bayan labor da muke yi ba wai muna ce wai kar a cire subsidy ɗin nan, because ko da ba a cire yau ba za a cire gobe. Amma abin da ya sa muke goyon bayan labor shi ne gwamnati su faɗa mene za su yi yanzu da sun cire kuɗin mai da dama aiki gwamnati suke biya. In har sun iya gamar kuma mun yarda da su, ma za mu iya roƙon labor mu ce su yi hakuri don a samu a ci gaba, kasan nan ta ci gaba gaba ɗaya.